Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 21, 25 da 16. Masu sauraronmu a Jamhuriyar Nijar kuma za su iya kamata su ce kai tsaye ta tashoshin FM na VOA Africa akan mita 102.5, sai rediyon FM na Radio Amfani, Sarauniya, Fara'a, Nomad, Dalon da kuma Niya. Kana masu na'urar kwamfuta suna iya daddangwale voahausa.com a duk lokacin da suka so kama tashar. Masare assalamu alaikum barkamu da saduwa da ku yau Alhamis 17 ga watan Nuwamba na shekarar 2016 Ladan Ibrahim Ayo ne daga birnin Washington DC ta da Ibrahim Alfa Ahmed da ma sauran abokan aiki muke farin cikin daukan dauniyar kawo muku shirin a daidai wannan lokacin kafin ku ji abin da shirin namu ya kunsa Ibrahim abamu kanun labarai
gaskiya muna goyen bayan su domin abin da suke yi saboda mu suke sai sa muke roƙo ga gwamnati don Allah da Annabi a taimaka a dubi abin da ke ciki a biya musu bukatun su domin ma mu samu mu kammala karatun mu
to ladan shugaba Barack Obama ya dauke sakon sa na hadin kai mai dorewa na Amurka zuwa tsakiyar Turai a yau Alhamis inda ya jaddada wa jama'a da dukkan yan kasashen Turai cewa Amurka za ta ci gaba da takarawa a harkokin duniya Prime Minister Shinzo Abe na Japan zai jaddada muhimmancin kawancen tsaro tsakanin kasarsa da Amurka idan ya gana yau Alhamis da shugaba mai jiran gado Donald Trump. A bayan da Rasha ta bayyana janyewarta daga kotun bin kada manyan laifuka ta duniya kasar Philippines ma ta bayyana aniyarta ta yin haka.
To madalla kanun labaran kenan. A cikin shirin za ku cewa yajin aikin malaman jami'o'i ya samu karbuwa.
Shugaba Barack Obama ya dauki sakon sa na hadin kai mai dorewa na Amurka kuma daga Amurka zuwa tsakiyar Turai a yau Alhamis inda ya jaddada wa jama'a da dukkan yan kasashen Turai cewa Amurka za ta ci gaba da taka rawa a harkokin duniya. Shugaban na Amurka ya zabi kasar Jamus ta zama babban dangon sa a rangadin karshe na kasashen waje da yake zaman shugaban Amurka. Kasa ita ce tafi kowace karfin tattala ziki a nahiyar Turai babbar abokin ciniki da Amurka a nahiyar muhimmi a cikin kungiyar kawancin tsaro ta NATO sannan tana karbar bakuncin dubban sojojin Amurka. Masu fashin baki sun kuma ce shugabar gwamnatin Jamus Angela Merkel tana iya damuwa jagoran masu ra'ayin sassauci a wannan yanki na duniya inda yankin shin kasa suke ƙara yin karfi. Wannan ita ce ziyara ta shidda da shugaba Obama ya kai kasar ta Jamus. Obama da Michael sun rubuta wani sharhin haɗin gwiwa a cikin wata mujallar kasar Jamus da ke fitowa mako-mako inda suke cewar ba za a taɓa komawa ga tsarin zaman kowace ƙasa ta zama mai kula da kanta kawai ba. Waɗannan ƙidoji na demokuraɗiyya, adalci da ƴancin walwala su ne ginshiƙan tattalin arzikinmu da suka samu nasarar bunƙasa, haƙƙin masana'antunmu da na al'ummominmu. Kai da na al'ummar duniya baki daya na buƙatar mu faɗaɗa tare da zurfafa irin haɗin kanmu, inji shugabannin biyu a cikin wannan sharhi da suka rubuta. Wannan sako na shugaba Obama ya yi shi ne da nufin kwantar da hankulan shugabannin Turai waɗanda suke fargabar cewa Amurka tana shirin ɗauka hanyar mai aƙidar kula da kanta kawai, kamar yadda aka ji cikin kalamin shugaba mai jiran gado Donald Trump lokacin da yake yaƙin neman zaɓe. Trump ya cecceki lamirin tasirin kungiyar tsaro ta NATO, ya yaba da shawarar Britaniya ta janyewa daga kungiyar tarayyar Turai, sannan ya soki shawarar Angela Merkel ta karɓar ɗaruruwan dubban baƙi 'yan gudun hijira a kasarinsu musulmi.
A halin da ake ciki, ana sa ran Prime Minister Shinzo Abe na Japan zai jaddada muhimmancin kawancen tsaro tsakanin ƙasarsa da Amurka idan ya gana yau Alhamis da shugaba mai jiran gado wato Donald Trump. Tun bayan lashe zaben da ya yi a makon da ya shige, Trump ya yi magana ta waya da shugabanni da dama cikinsu har da shugaba Abdul Fattah al-Sisi na Masar, shugaban gwamnatin Jamus Angela Merkel da shugaba Vladimir Putin na Rasha. Ganawarsa da Prime Minister Abe ita ce ta farko da zai yi ido da ido da shugaban wata ƙasa a yayin da yake shirin kamar ga mulki a cikin watan Janairu idan rabana ya kai mu. Kafin ya taso daga Japan, Prime Minister Abe ya ce yana son ya yi amfani da wannan ganawa wajen tattaunawa yadda yake hangen gaba tare da Trump. yace wannan kawance yana aiki ne kawai idan akwai yarda a tsakanin juna. A saboda haka yana son kulla irin wannan amana da Trump, wanda kuma karkashin ta yake son su yi aiki tare wajen kawo zaman lafiya da karuwar arziki a duniya. A lokacin yakin neman zabensa, Trump ya kalubalanci da yawa daga cikin gimshikan dangantakar Amurka da Japan, inda ya ce Amurka tana daukan nauyi fiye da kima wajen kare Japan. Ya gabatar da ra'ayin cewa ya kamata a kyale Japan da wasu kasashe a yankin su mallaki makaman nuclear da kuma tilasta musu biyan kudin kudaden wato girka sojojin Amurka a kasashen.
To kada a shafa da cewa labaran duniya suna zuwa muku daga sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. A bayan da Rasha ta bayyana janyewarta daga kotun bin kadin manyan laifuka ta duniya a kasar Philippines ma ta bayyana aniyarta ta yin hakan. Shugaba Rodrigo Duterte ya yi barazanar ficewa daga cikin kotun ta ICC kwana ɗaya bayan da shugaba Vladimir Putin na Rasha ya rattaba hannu kan dokar ficewa daga kotun, wadda ita ce ta farko ta duniya da aka halalta mata shari'ar laifukan kisan ƙare, dangi, cin zarafin bil'adama da kuma na yaƙi. Duterte ya yi magana daga mahaifarsa ta birnin Davao a kudancin Philippines kafin ya tashi zuwa wani taron koli a ƙasar Peru. Shugaban na Philippines ya ce, ‘yan Rasha sun jinye ne saboda sun ga cewar kotun bin kadin manyan laifuka ta duniya ICC ba ta da wani amfani, domin haka suka jinye daga zamowa memba a wannan kotu, ni ma watakila zan yi haka. Dalili kuwa shi ne waɗannan ‘yan fin ƙarfi marasa kunya ba su taɓa kowa sai ƙananan ƙasashe kamar irin tamu, in ji shugaban na Philippines. Amma masu sukan lamirin shugaba Duterte sun ce yana tsoro ne kan cewa za a tuhume shi dangane da dubban mutanen da aka kashe a yakin da ƙasar take da fatauci da kuma shan muggan ƙwayoyi masu samaye. ‘Yan sanda da ‘yan banga a ƙasar Philippines sun kashe masu sha da masu sai da ƙwaya har 3,600 tun lokacin da Duterte ya hau kan mulki a watan Yuni. Shugaban yana samun goyon baya sosai cikin kasar ga wannan mataki da yake dauka na ba sani ba sabo, to amma kuma yadda yake gudanar da wannan yakin na shan suka daga Majalisar Ɗinkin Duniya da kuma Amurka. Shugaban VOA.
To madalla labaran duniya kenan kuka ji daga nan sashen Hausa na muryar Amurka.
Na zagaya jami'ar Lagos, daya daga cikin jami'o'in inda malamanta suka shiga wannan yajin aiki, sai dai kuma ban samu.
To bari mu faro takon daga birnin Eko, inda Babangida Jibrin ya leka jami'ar Lagos domin ganin ko malaman jami'a sun amsa kiran uwar kungiyarsu wanda suka fara sakamakon rashin biya musu wasu bukatu a da yarjejeniyoyin da kungiyar ta cimma da gwamnatin tarayya. Ga dai Babangida.
Na zagaya jami'ar Lagos, daya daga cikin jami'o'in inda malamanta suka shiga wannan yajin aiki, sai dai kuma ban samu jin ta bakin shugabannin kungiyar ta Asuba ga dai abinda wasu dalibai da nazanta da su ke cewa game da wannan yajin aikin.
Naomi, muna so jami'a ta zama da kyau, muna so yara su koya abu mai kyau, to in ba facilities ba yadda za su koya abu mai kyau.
Kana ganin wato wannan yajin aiki zai taimaka wajen inganta ilimi yanzu da yake fama da matsala a Najeriya?
Zai taimaka, tunda welfare da na staffs, in an kula da staff dole ne za su sa kwazo su koyar mai kyau, in kuma an gyara wurare yara za su koya abu.
Gaskiya muna goyon bayan su domin abin da suke yi saboda mu suke, sai sa muke roƙo ga gwamnati don Allah da Annabi a taimaka a dubi abin da ke ciki a biya musu bukatunsu don mu ma mu samu mu kammala karatunmu a cikin sauki.
Daga birnin Eko kuma sai Badin, inda Hassan Umar Tambol ya zagaya cikin jami'ar birnin Badin din, ga kuma abin da yake cewa.
Eh, gaskiya abin da ke faruwa a jami'ar Ibadan, akwai wasu jami'an ma'aikata ko kuma na kungiyar nan ta Asu da ke yin wasu kware-kware ayyuka, saboda ana batun yaye ɗalibai a wannan jami'ar ta Ibadan. To wasu ofisoshi dai rufe suke, wasu kuma rufe suke, waɗanda ke kula da harkokin yaye ɗalibai domin karɓar baƙin da suka fito daga sassa daban-daban na Najeriya da ma ƙasashen waje, to suna wajen domin gudanar da wannan aiki wato na yaye ɗalibai. Amma waɗanda aikin su bai shafi yaye ɗalibai ba, to dukka ko kuma in ce yawancin ofisoshinsu garkane suke. kuma baka ganin ma'aikata ko wasu masu gaji ko wasu masu abu a kusa da wannan ofisoshin.
Yanzu kuma bari mu leka Kano, inda Mamud Kwari ya shiga jami'ar Bayero wato BUK, shi ma ga abin da ya gano ma idanunsa sakamakon wannan yajin aikin.
Gaskiya ban ji daɗin wannan strike din da ake yi ba, saboda gaskiya zai ƙara delay din time din da za mu fita, kuma sannan ma mun zo a makarantar malaman ba zuwa da za su yi mana abin da muke so ba.
To gaskiya yana affected din mu sosai, kai da muna makaranta da yanzu muna karatu, mu exams muke da shi, gobe muna da wani test, sun ce sai an gama zuwa January za su tafi na gaba ɗaya, sai ba ta gani.
Result din ba ma an sake ba, wani sai san yin ya suke ba, ko gashi an je strike, ko very soon za a ce za a yi magana exams.
Gaskiya wannan strike din ba ma murna da shi.
Gaskiya ban ji daɗin wannan strike din da ake yi ba, saboda gaskiya zai ƙara delay din time din da za mu fita, kuma sannan ma mun zo a makarantar malaman ba zuwa da za su yi mana abin da muke so ba.
To gaskiya yana affected din mu sosai, kai da muna makaranta da yanzu muna karatu, mu exams muke da shi, gobe muna da wani test, sun ce sai an gama zuwa January za su tafi na gaba ɗaya, sai ba ta gani.
Result din ba ma an sake ba, wani sai san yin ya suke ba, ko gashi an je strike, ko very soon za a ce za a yi magana exams.
Gaskiya wannan strike din ba ma murna da shi.
Wasu ɗaliban jami'a kenan a nan Kano game da yajin aikin gargaɗi da malaman su suka fara a jiya. Tuni dai masu fashin baki suka fara tsokaci dangane da wannan batu. Malam Bashir Muhammad Bashir mai sharhi ne kan al'amuran yau da kullum.
Shi maganar asu magana ce wadda yanzu ta gama duniya. Sai dai kawai duk lokacin da aka ce an yi yarjejeniya tsakanin wata kungiya da gwamnatin tarayya, to kamata ya ita gwamnatin tarayya ta mutunta. Kuma shi ilimin jami'a da kake gani yau an waye gari kullun taɓarɓarewa yake, domin akwai wani statistics ko ƙididdiga da na gani an yi an sa jami'o'i waɗanda suka samu ɗaukaka a duniya. Da na dubi matsayin Najeriya sai daga abin takaici ne ganin yadda abubuwan ba su yi daɗi ba kamar yadda wannan ƙididdiga ta nuna.
To Allah ya kyauta. Daga batun jami'o'i kuma sai batun rikici a ƙaramar hukumar Kauru ta jihar Kaduna tsakanin Fulani makiyaya da manoma, inda har aka rasa rayuka. Na tambayi kakakin 'yan sandan jihar Kaduna ASP Aliyu Usman, to ko me ake yi domin kaucewa akwai irin wannan lamari nan gaba?
To a halin yanzu dai mun je tare da mataimakin gwamnan jihar Kaduna da commissioner 'yan sanda da dukkanin mambobi na security council na jihar Kaduna. Tun inda wannan abu yawa kana an jajanta wasu bayan Allah da abin ya faru son su, musamman waɗanda 'ya'yansu da mazajensu kuma suka rasa rayukansu, an jajanta musu. Haka zalika shi ne girma kwamishinan 'yan sanda sabo na jihar Kaduna, wato CP Ajele Ade, ya tabbatar wa al'ummar cewa za a sake shiri na musamman domin tabbatar da cewa an kare rayukansu da dukiyoyinsu. Amma ta wani bangaren ya yi kira a gare su domin su rika sanar da 'yan sanda rahotanni na sirri, musamman kamar yadda suka ce sun samu labari ko kuma jita-jita cewa su waɗannan mutane da ake gargaɗi sun aikata wannan abu cewa za su zo. To a halin yanzu dai mun sake sanya wasu mutane a wurin, wanda 'yan sanda ne na musamman daga ofishin yaƙi da kuma 'yan sandanmu na sintiri ko kuma na kwantar tarzoma, domin su kare ƙauyukan da ke ɗan tsakanin wannan yanki daga faɗawa irin wannan haɗarin. Haka zalika kuma sashenmu da ke tattara jawaban sirri yana nan, yana aiki da dangana domin tabbatar da kare al'ummar da ke wurin, kuma da tattara jawabai domin a hana masu kai wannan harin kai hari.
Kun samu adadin mutanen da aka ce sun mutu da kuma wanda suka tagayyara? Sannan wani mataki kuka ɗauka game da hakan, musamman wanda suka tagayyara wurin kai su asibiti ko kuma agaza musu?
Waɗanda suka tagayyara kuma halin yanzu an kai su asibiti a nan Kauru local government da ake kula da su. Wasu an sallame su, wanda kuma suka dan samu raunin da za a ran kara yin jiya su, ana jiya su.
Kamar mutanen nan suka hasarar rayukansu?
Sun kai mutum 30.
To Allah ya kyauta. Yanzu kuma sai batun ganawa da shugaba Muhammadu Buhari yayi da sakataren harkokin wajen Amurka a Morocco, kuma yayi wa shugaba Buhari alkawarori da dama cewa Amurka za ta ci gaba da marawa Najeriya baya ko bayan wannan gwamnati mai ci. Ga Umar Faruk Musa da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton.
Shugaba Muhammadu Buhari na Najeriya da sakataren ƙasar Amurka mai barin gado John Kerry sun yi wata ganawa ta musamman a birnin Marrakesh na ƙasar Morocco, inda ake tattaunawa akan matakan da ya kamata a ɗauka domin magance ɗumamar yanayi da ke neman dagula lamura a duniya baki ɗaya. A wurin ganawar, Mr. John Kerry ya baiwa shugaba Muhammadu Buhari tabbacin cewa ko da bayan shugaba Barack Obama ya sauka daga mulki, ƙasar Amurka za ta ci gaba da mu'amala da cika alƙawuran da ta yi wa Najeriya. sannan dadan dadawa shi a radin kansa. Kere yana fatar cewa a matsayinsa na mutum ko da baya a cikin gwamnati zai ci gaba da yin mu'amala ta musamman da Najeriya domin ba ta goyon baya akan manufofi masu kyau da shugaba Muhammadu Buhari ya fara dorawa domin dawowa da kwaljini da martaban Najeriya a idon duniya da kuma idon yayan kasar. Tun farko dai shugaba Buhari ya bayyana wa John Kerry irin matakai da nasarorin da gwamnatin sa ke ci gaba da samu wurin yaki da ta'addanci da kuma sake tsugunar da yan gudun hijira miliyan sama da biyu da Najeriya ke ta fama da su wanda kasashen duniya suke bada gudunmuwa. Amma ya bada tabbacin cewa lallai matsalar da Najeriya ke fuskanta a yanzu shine rashawa da cin hanci ya dawo yana yakar masu yaki da cin hanci da rashawar a Najeriya wanda yake fatar cewa kasashen ketare za su cigaba da baiwa Najeriya goyon bayan da take bukata domin samun nasarar yaki da cin hanci da rashawa wanda ya yi wa Najeriya katutu kuma ya maida al'amuranta baya a idon duniya. Malam Abubakar Abdulsalam wani kwararre ne kuma mai tsokaci akan al'amuran tsaro da yaki da cin hanci da rashawa wanda ke sa ido akan abubuwan da ke gudana a Morocco wanda ya bayyana mun a Freda na yadda shi cewa lallai Najeriya na fuskantar babban kalubale domin yaki da cin hanci da rashawa ba karamin aiki bane. Shi yasa waɗanda suka ci suka koshi akan rashawar ke kuma yaki da masu yaki da su a Najeriya.
Ai idan muka yi la'akari da kowace ƙasa ko kuma kowace al'umma idan ta barbare wani al'amura da dama suka yawa musamman corruption domin saboda corruption tana haifar da abubuwa dewa daban-daban marasa kyau a ƙasa kuma ƙasar nan ta dade tana da tasiri mutane su riga su capitalizing akan wannan corruption an dauke ta idan ba ita ne ka sa kanka ciki ba duk wani aiki da kake ba za ka yi ma kanka ma wani tasiri na rayuwa ba balle kuma ka yi ma wani.
Shugaba Muhammadu Buhari dai tuni ya dawo Najeriya inda ya ci gaba da gudanar da aikin mulkin ƙasa bayan da aka kammala taron lura da dumamar yanayi da aka yi a Marrakesh ta ƙasar Morocco wanda ya samu halartar ƙasashen duniya da shugabanni daban-daban. Umar Faruk Musa mura Amurka Abuja Najeriya.
To madalla a gaida Umar Faruk har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka da kenan birnin Washington DC. Mu yanzu na agogo ya ce karfe 10 na safe da minti 10:16:17 ga kuma shirinmu na gaba.
Assalamu alaikum masu sauraro. Jummai Ali ke farin cikin gabatar da wannan shiri. Yau cikin yadda Allah Hajiya Zainab Ahmed, minista a ma'aikatar kasafin kuɗi da tsare-tsaren tattalin arziki, za ta yi da ba da amsa ga dukkan tambayoyin da aka mata a wannan fili na Sebangu ya tsage.
Assalamu alaikum. Magana Ibrahim SD ko sani aikin sama yanya ba shi sakatare na kungiyar muryar ma'abota kafar yaɗa labarai da ci gaban ƙasa. Tambaya ta ta farko ita ce ganin gwamnati ta ware wasu kuɗaɗe a baya don tallafa masu ƙananan ƙarfi. Shin wani shiri ne kuke yi don wajen ganin gwamnati ta wajen ganin tallafin nan ya isa ga 'yan karkara musamman wanda aka ce sai ta yanar gizo ne ka cike wa 'yan fama-famai kuma ga shi 'yan karkara ba su san wani abu kwamfuta ba ballan har su cike wannan form. Sannan tambaya ta biyu ita ce a matsayinki na ministan kasafin kuɗi wani alfanu yarjejeniya da gwamnatin ƙasar India ta yi da gwamnatin Najeriya nan? Shin wani tasiri wannan yarjejeniyan zai haifar a wannan ƙasa tamu Najeriya? Guda biyu kenan.
To tambayar ka ta batun India din nan ta bada ansa. Wani ya yi tambaya a kai a saboda haka za ta baka ansa ga tambayar ka ta farko. Minista gare ki.
Wannan na ji daɗin wannan tambayan da kai saboda shugaban ƙasarmu President Muhammadu Buhari cikin duk tsare-tsaren da ake abin da ya fi faranta mishi rai shi ne wannan tsarin tallafi da aka yi domin taimakawa marasa ƙarfi. Tsarin nan da aka yi a cikin tsarin kuɗi na wannan shekara an keɓe kuɗi biliyan 500 domin wannan tallafi. Kuma na fara bayani ɗazin an riga an fara kuɗaɗen da na ce an ba wa bankin kai da kawowa. Wato Bank of India.
Minista ban tare numfashinki ba don ganin lokaci shi ai tambaye shi akan cewa 'yan karkara tunda an ce ta yanar gizo za su nemi ko mutum yana iya neman bashin nan ta dandali ko kuma yanar gizo su mutanen karkara da ba su da shi waya za su tambaye su kenan.
To, oke, tambayar shi kenan. Akwai cikin wannan tsarin akwai wani tsari da aka yi na cewa za a rika ba wasu kuɗi, har ma ana cewa kuɗi naira 5,000 kowane wata. Abin da muka shi ne mun samu wasu bankunan wanda suka nemi agent wanda za su shiga ƙauyuka da su register mutanen wanda ba za su iya fitowa cikin gari ba. Don suka yi musu register za su ba su kati, sannan agent ɗin nan da bankin kansu su ne za su riƙa ba waɗannan mutane wannan kuɗin da aka shirya za a ba su a kowane wata. Akwai abin da ake kira ban san me zai ce da Hausa biometric ajiya.
To ni ma ina jin sai na tambaya abokanan aiki ci gaba da bayani.
Za a ba su kati, sannan kowane wata za a ba banki guda ɗaya, kowane ko banki guda ɗaya da aka za a ba wannan aiki. Bankin nan za su yi amfani da branches ɗinsu, za su yi amfani da menene sunan microfinance bank, za su yi amfani da agent wanda suke cikin ƙauyukan kansu. Kamar a ce akwai ƙauye wanda akwai masu sai da recharge card, za sabo shi ne recharge card ɗin nan, sai da recharge card ɗin nan yana da waya ke ko wasu mutanen da muke san ba waɗannan kuɗaɗen wasu ko wayan ba masu waya, kuma nasu ya fi sauki saboda ta hanyar waya za su ga cewa an sa musu kuɗi a account ɗin su. Bankuna za su je har ƙauyuka su buɗa mutane account ɗin banki, sannan kowane wata banki da waɗannan agent ɗin nasu za su je garurrukan mutane. Mutum ba za a ce je local government je an shigo ba, za a je ne ƙauyukan su a ba su kuɗa. Amma sai an gama wannan registration don a tantance cewa mutumin nan mutanen nan gajiyayyu ne sosai, suna buƙatar wannan tallafi, kuma ba wai za a zaɓe ka ne don ka san wani ba, kawai za a zaɓe ka ne wanda an je an yi taro da mai unguwa da kuma manyan unguwa, za a ce musu wane ne wanda suke suna buƙatar taimako a wannan unguwan naku, sai su ce wane kaza, za a je gidan wane kaza ɗin a yi mishi tambayoyi, a ce wane irin aiki kake yi, mutane nawa ne a gidanka, yara na makaranta, to haka za a yi rijistarin mutane, kuma haka za a rika fara ba da kuɗi. Kuma wannan cikin wannan tallafin banda kuɗin da gwamnatin tarayya take da World Bank ma sun ƙara mana wasu kuɗi a kai. Kuma har yanzu har ila yau akwai wasu bankuna na ƙasashen waje da suke da also suna da kuɗaɗe su ƙara kuɗi a kan wannan, saboda an lura cewa hanya ce da za a iya tada mutane da yawa a taimaka musu.
To minista, mun gode da wannan bayani. Ban san ko za ki ansa tambaya ba ko kuma dai kawai mu baki, tunda na san kina da meeting ɗin da za ki je. To mutum na gaba na ƙarshe, ka zo matso ka yi tambaya ko?
Salamu alaikum.
Wa alaikum
salam. Ya Yakubu Yobe daga Mubi Kusami, ƙaramar hukumar Keka, jihar Yobe, Najeriya, mazaunin Garki, Abuja. Tambaya ta ga Hajiya a wannan filin shi ne, cikin kasafin kuɗin da ake na shekara, wai shin gwamnatin tarayya ba ta ware wa gwamnoni kuɗaɗensu da za su biya ma'aikatan jihohinsu ne? Saboda na ga a jihar Bauchi da jihata ta Yobe koran ma ma'aikata ake yi. Tambayata ta gaba, an ce a arewa maso gabashin nan za a jiggina gidaje don mayar da 'yan gudun hijiran nan kowa ya samu muhalli, za a gina musu. Kuɗaɗen nan an cire suna a cikin kuɗin tallafi koko ana niyyan cire su ne? Tambayata hajji.
To, na biyun nan ban san ko ta ba da ansa a baya ba, amma dai bari mu baka da minista gare ki.
To iya, to a tambayar shi na farko, gwamnatin tarayya ba ta ce da kuɗi ta ce ga shi don a ba gwamnatin jiha su biya albashi. Gwamnatin jihar nan fa su ma gwamnati ne na kansu, suna da gwamna, suna da majalisarsu, suna da kuɗaɗensu na yau da kullum da suke ansa su ma. Amma a cikin tsarin kundin tsarin ƙasar mu, wato constitution, kowane wata kuɗaɗen da aka samu gaba ɗaya ana rabawa a ce federal government ga taki, kowace jiha ga nata. To su ne suke da nauyin biyan albashin ma'aikatansu. To gwamnatin tarayya cikin budget ɗinta ba za ta keɓe kuɗi ta ce ga kuɗi na biyan albashi na ma'aikatan da ke jihohi ba. Gwamnatin jihohi wannan su ne suke da wannan nauyin yin wannan. A tambayanka na biyu kuma, daga sai akwai gidaje da gwamnati ta shirya cewa za a yi kowace jihar kasar nan domin ma'aikata na tsakatsaki su samu gidajen nan. Akwai kuɗaɗe da aka sa a cikin ma'aikatar manyan ayyuka, wato Ministry of Federal Ministry of Works, sannan kuma cikin wannan sabon tsari na shekarar 2017 da muke muna shirin keɓe wasu kuɗi musamman domin aikin ya tashi ci gaba sosai. Wannan shekarar suna ta ƙoƙarin samun filaye don kowane state an je gwamna shi ne zai ba da fili, sannan a samu wanda za su yi aikin, a samu a yi su contract ɗin, su waɗannan abubuwa ana yi cikin wannan.
To amma ban tare numfashin ki ba minista, amma ina ganin shi tambayan shi a kan fa yana batun Arewa maso gabashin Najeriya inda 'yan Boko Haram suka yi, ko akwai wani tanadi, tambayar shi kenan.
Akwai kokarin da state government su ma suke yi da kansu, kamar a jihar Borno musamman akwai gidaje da shi state governor ya fara gina, na san musamman ma ya zauna a Bama saboda ginin waɗannan gidajen. Federal government ita ma akwai kuɗaɗen da aka keɓe, wanda idan aka samu cewa wuraren an samu kwanciyar hankali har ma'aikata na iya zuwa su je su fara aiki, za a fara din. An riga an yi plan wuraren da ya kamata a yi gini, ba kuma gidaje kaɗai ba, har da makarantu da asibitoci da hanyoyi. Akwai ayyuka da yawa da za a arewa mafi gabas.
To mun gode kwarai 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 Hajiya Zainab Ahmed, minista a ma'aikatar kasafin kuɗi da tsare-tsare, da kika samu dama kika zo wannan fili kika ansa wasu daga cikin tambayoyin masu sauraron mu. Mun gode.
Ina na gode Hajiya Jummai da kuka gayyace ni ga wannan fili.
Masu sauraro, abinda ya sauka kenan, sai kuma makon gobe idan Allah ya kai mu za mu gabatar da wani sabon shirin. A halin yanzu kuwa muna godewa wakilin sashen Hausa Nasiru Alhikaya da Malam Yunusa Buhari Kumuriya waɗanda suka taimaka aka ɗauki wannan shiri na Sai Bango Ya Tsage a kan faifai. A huta lafiya.
To madalla, ba za mu iya kawo muku sakonnin da kuka aiko muna ba ga labarai, amma nan kara a takaice.
To ladan shugaba Barack Obama ya ɗauki sakonsa na haɗin kai mai ɗorewa na Amurka kuma daga Amurka zuwa tsakiyar Turai a yau Alhamis, inda ya jaddada wa Jamusawa da dukkan 'yan ƙasashen Turai cewa Amurka za ta ci gaba da taka rawa a harkokin duniya. Shugaban na Amurka ya zaɓi ƙasar Jamus ta zamo babban zangonsa a rangadin ƙarshe na ƙasashen waje da yake adamansa na shugaban Amurka. Ƙasar ita ce ta fi kowace ƙarfin tattalin arziki a nahiyar Turai, babbar abokiyar cinikayyar Amurka a nahiyar, muhimmiya cikin ƙungiyar ƙawancen tsaron NATO, sannan kuma tana karɓar baƙuncin dubban sojoji na Amurka. Masu fashin baƙi sun kuma ce shugabar gwamnatin Jamus Angela Merkel tana iya zamowa jagoran masu ra'ayin sassauci a wannan yanki da 'yan kishin ƙasa suke ƙara yin ƙarfi. A halin da ake ciki dai, ana sa ran Prime Minister Shinzo Abe na ƙasar Japan zai jaddada muhimmancin ƙawancen tsaro tsakanin ƙasarsa da Amurka idan ya gana yau Alhamis da shugaba mai jiran gado Donald Trump.
To madalla, da takaitattun labaran mu kawo ƙarshen shirin gaba ɗayan sa, amma kafin mu tashi bari mu mika ta'aziyyar rasuwar mahaifin abokiyar aikin mu Grace Alheir Abdu, wanda ya rasu a Jos, Reverend Ilya Gata. Allah ya ƙara haƙuri, ya sa mutuwa hutu ce. Haka kuma muna taya Muhammad Imam Aliyu da amaryarsa Fauziya Umar murna ɗaurin aurensu da za a yi ranar Juma'a a ƙofar gidan marigayi Alhaji Idrisu da ke wurin Dole a garin Hong cikin jihar Adamawa. Allah ya ba da zaman lafiya. Yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa, musamman Ibrahim Alfahamed da ya taya ni gabatarwa, da Saida Hamdul da ta ba da umarni, sai injiniyan Muraf Maclean, ni Ladan Ibrahim ke cewa a ci gaba da sauraron sashen Hausa. Ga masu shirin yau da gobe na wato Usman da Nasrisa da Maryam, a yi saurari lafiya.